الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta Alhamis wanda yau 28 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 21 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zamana mu na yau shine zamana 28 a cikin wannan wannan abin nan shine zamana 28 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-alim al-allama ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala wanda jiya mun soma majalisi na 15 wanda muka ce al-majlisul khamis 10 majalisi na 15 fi shurutil mufattir ko kuma fi shurutil fitri bil mufattirat wato majalisi da yake bayani akan sharadi na karewar azumi da abubuwan da suke kare azumi din ma'ana wani sharuda ne na abun kare azumi wanda sai sun cika sannan azumi zai kare sannan wamala yufattir da abinda kuma ba zai bata azumi ba a zahiri wasu suna zaton zai kare azumi amma ba zai kare azumi ba sannan wama yajuzu lisa'im da kuma abinda ya halatta ga mai azumi idan ba a manta ba a jiya mun soma wannan majalisi wanda mun yi kamar rabi ko ma dan sama da rabi kadan mun yi bayanin waɗannan sharuɗa na abubuwan da sai sun tabbata ga abin da ke kare azumi sannan wato ainihin abin zai kare azumi na farko muka ce lallai ne ya zamo cewa shi wanda zai amfani da wannan yana sane ya san wannan abun lallai zai kare azumi ma'ana iliminsa ya sane sannan kuma abin na biyu yana tuni ka iya sanin abu ya zama kamanta to yana tuni a lokacin da ya amfani da wannan abun sannan kuma ya zamo cewa lallai babu shakka ba wai tilasta masa akai ba ta yiwa mutum ya san kaza ba daidai ba ne kuma yana tuni ba daidai ba ne amma kuma sai a zo a tilasta masa yanzu kamar wani kawai ya zo ya tilasta mu wani sai ya sha ruwa da gangan ko sai ya ci abinci da gangan to kaga wanda aka tilasta samuwa ya san shan ruwan ko cin abinci yana bata azumi kuma yanzu yana tuni ba wai mantawa ba amma kuma an tilasta masa to da zai ci abinci ko ya sha abin sha azumin sa yana nan babu abin da ya shafe shi mun yi wannan bayani to yau za mu tashi akan bayanin abubuwan da ba sa bata azumi wani zai yi zaton suna bata azumin amma kuma ba sa bata azumi to kafin bayani akan su za mu amsa abin da ya sauka daga tambayoyi mai tambaya ta farko ke ta tambaya ta ita ce menene hukuncin kuɗin da za a ba wa mutum ta hanyar karɓar katinsa na zaɓe da sunan za a buɗe masa akawun ɗin banki daga baya sai a ba shi 100,000 ina neman ƙarin bayani wallahi wannan abin da aka faɗa ni ban taɓa jin sa ba ban taɓa sanin sa ba sai yanzu a cikin wannan tambaya ban sani ba hukuma ce take nema a yi haka koko ɗaiɗaikun mutane koko 'yan siyasa koko wasu kamfanoni ban taɓa jin wannan abin ba sai dai gaskiya akwai garari a cikin wannan mutum ya zo ya ɗauki katinsa na zaɓe ya bayar wala Allah ba da umarnin hukuma ba ba da sanin hukuma ba ba da sanin ita ma'aikatar da ta bashi katin ba bai san me za a je ayi da wannan katin nasa ba kuma katin nan yana dauke da sunansa da adireshinsa da hotonsa wanda duk abin da za a je ayi na ba daidai ba da wannan kace zai zo ya kare kansa. Saboda haka ni dai anan ina ba da shawara, duk wanda zai zo ya ce mutum ya ba da katin sa a je ayi kaza, to kada ya gaggawo wannan. Ya kamata ya bincike ya san cewa maganar daga ina take, kuma menene manufar yin wannan. Ni na tabbatar duk abin da zai zamo cewa karɓaɓɓe a hukumance, kafin ayi wannan abun jaridu za su buga, za a faɗa a gidajen rediyo, kuma za a dinga wayar da kawunan mutane ga manufar abun kafin a yi shi. Amma haka kawai a ɓoye a ɓoye a ce ana yin wannan, to ina jin tsoro mutum ya bayar kuma abin ya zame masa matsala. Allah ya kiyaye. Sai mai tambaya ta biyu ya ce, malam dan Allah a yi mana ƙarin bayani akan zakkar fiddakai, duk da cewa ban sani ba ko za a zo wajen a karatu. To a dai cikin wannan wata Ramadan ba za mu iya zuwa wannan ba a cikin karatu, dalili kusan wannan zaman ma da za mu yi na yau na 28 ina ga da shi ne za mu rufe karatun, kuma kaga ba za mu iya kaiwa abin da ya shafi zakatul fitr ba. To amma dai tunda tambaya ta zo a gurguje, za mu ambaci abin da ya sauƙaƙa. Ita dai zakatul fitr manzo alaihi salatu wassalam shi ne ya shar'anta ta, kuma a yaren wasu malaman ma ya wajabta ta, ko ka ce ya gwargwaje ta, saboda yadda lafazin hadisin yake, faraza rasulullah sallam zakatul fitr. To kalma ta faraza tana ɗaukan ma'anoni daban-daban, tana ɗaukan aujaba, shi yasa za a ce kaza farilla ne, ma'ana an wajabta wa mutane. Sannan faraza tana ɗaukan ma'anan ƙaddara, ma'ana manzo Allah shi ya gwargwaje adadinta yadda ba za ta kasa haka ba, kuma kada ta fi haka. To saboda haka za mu ce manzo alaihi salatu wassalam shi ne shar'anta ta. Akwai sabanin malamai dangane da hukuncinta, wasu ma sun ce wajiba ce, wasu kuma sun ce sunna ce mu'akkada, ba na ji akwai ƙasa da wannan maganar cewa sunna ce mu'akkada. To abinda zan faɗa a wannan gabar shi ne, gaba ta farko ita zakatul fitr tana da lokuta uku. Akwai lokaci na halacci, akwai lokaci na wajibci, sannan akwai lokaci na falala. Idan muka ce lokaci na halacci, ma'ana ya halatta a fitar da ita lokaci kaza, to shi ne malamai suka ce kafin azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu, kafin azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu. Yau muna 28 ga wata, kenan in wata zai cika yau za mu ce saura azumi biyu, in wata ba zai cika ba za mu ce saura azumi ɗaya. To kenan akan haka za ta iya halatta daga yau. Akan haka idan mutum ya ba da ita a yau, to zakarsa ta yi, domin su sahabbai sun kasance suna tara ta, su tara kafin ranar, domin ya zama idan aka tara ta wuri ɗaya sai a rarraba wanda suke mabukata. To kenan yanzu za mu ce tana da lokaci na halacci, wanda kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu. Akwai ƙauli marjuhi na Abu Hanifa ko kace na mazhabar Hanafiya, su suna ganin ita zakatul fitr hukuncinta hukuncin zakka ta kuɗi ko kuma ta amfanin gona ko kuma ta dabbobi ko ta kadarori, ma'ana ya halatta a fitar da ita kafin shekara ma. A musulunci akan nemi masu dukiya su ba da zakka wani lokaci ma a yi ta'ajili na shekara biyu, idan asusun musulunci yana buƙatar kuɗi muhimmai, musamman lokacin da ake jihadi din na fi sabilillah, ya zama ga abubuwa sun taso kuma ba a da wasu abubuwa ƙasa da zai taimaka. To a lokacin manzo alaihi salam yakan sa a je gun masu hali cewa mutum ya gabatar da zakarsa ta shekara biyu ko shekara ɗaya, mutum sai ya lissafa kuɗin da yake da su, to sai ya ninka ba da zakarsu. In ya so idan shekara ta ƙaru zai ga cewa in wani abu ya ƙaru akan dukiyar, to ya san sai ya yi ƙari akan abin da ya fitar na zakar bana wanda ya fitar a bara. Haka nan kuma wata shekara ta zo. To su Hanafawa sai suke ganin hukuncin zakatul fitr hukuncin zakka wanda take daga cikin ɗaya daga cikin rukunin addini ka iya badawa ma su a wajen su yanzu banan nan mutai ba da zakatul fitr ta bade idan Allah kai mu wanda su kadai na sani da wannan maganar sauran malamai sun khalafa musu saboda haka kenan zakatul fitr tana da lokaci na halacci kaman yanda na faɗa to sannan tana da lokaci na wajibi shi lokacin wajibi shine malamai suke sabani akai yaushe ne take wajaba wasu sun ce tana wajaba da faduwar ranan da wata zai tsaya misali gobe 29 ga wata idan ya zama wata ba zai cika ba to daga rana ta fadi gobe to lokacin wajibi ya shigo idan wata ba zai tsaya a gobe ba sai jibi to daga zaran rana ta fadi ta jibi to lokacin wajibi ya riga ya shigo wasu kace a lokacin wajibi shine fitowar alfijirin ranar sallah to fa'idan wannan sabanin shine tana kasancewa ga wanda aka haifa a shigowar lokacin ko kafin shigowar lokacin ko wanda ya mutu a lokacin shigowar lokacin ko kafin misali yanzu wanda suke cewa tana wajaba da faduwar rana ta ƙarshe na watan Ramadan idan mutum ya mutu dab da faduwar rana a bisa wannan kaulin saura minti 5 rana ta fadi sai mutum ya mutu to shikenan zakatul fitr ba ta wajaba akan sa ba ba za a fitar masa ba saboda ya mutu kafin shigowar lokacin to amma a wajen wanda suke cewa lokacin nan ba zai shigo ba sai alfijiri ya fito da mutum zai fadi ya mutu kafin fitowar alfijiri ma da minti 5 to wannan zakat ba ta wajaba akan sa ba saboda su a wajen su mutum bai shigo lokacin wajibi ba sannan da za a haifi mutum kafin faduwar rana misali a ce an kai azumi 29 a ce wata ba zai abin nan ba zai cika ba to sai aka haifi mutum kafin faduwar rana to wannan mutum da aka haifa kafin faduwar rana shikenan ta wajaba a kansa ma'ana sai an fitar masa amma wanda shi kuma sai da ranar ta fadi sannan aka haife shi kuma ba sai an fitar masa ba domin shi wato ainihin bai shigo cikin lissafi ba to wannan shi ne daga cikin sabanin da malamai suka yi sannan ya halatta a fitar da ita gama ciki sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan matarsa na da juna biyu kuma ya zamo cewa ainihin a lokacin zakatul fitr yayi to zai fitan ba wannan cikin sai fitar tunan mun sai ita zakatul fitr ba bambanci tsakanin namiji da mace kowa dai kwaro dai da za a fitar to kuma duk aikin da ɗaya daga cikin halifofin nan za su yi manzo alaihi salam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin to duk abin da suka yi sunan sa addini to sannan akwai kuma lokaci na halacci afwan na falala shine daga fitowar rana ta ranar sallah har ya zuwa tasowar idi mutum ya bada ita a wannan lokacin malamai sun ce shine mafifici saboda hadisi yana cewa ku wadatar da mutane marasa shi daga roƙo daga tambaya shi sa ma malamai suke cewa idan mutum zai bada abinda sai ya buƙaci aiki to me kamata ma a ce sai a wannan waye garin zai bayar misali mutum yana so ya bada masara ko ya bada dawa domin hikimar bada ita matalauta a wannan wuni akwai wanda kullum sai ya fita zai samu abinci to kuma shi wannan wuni ne na farin ciki da walwala duk lokacin da magidanci ya ga cewa yanzu gashi an bashi abinci ila na wuni ɗaya ila na wuni biyu ila na sati biyu ma tunda wanda za a iya kai masa da yawa to zai zamo farin cikin sa ya cika cif cif ga farin cikin kammala azumi ga farin cikin ya samu abinci na wasu 'yan kwanaki to yanzu mu kaddara mutum ya waye gari dama babu abincin da za a yi shikenan sai aka dauko masara aka bashi baka dauko dawa aka bashi yaushe za a sulfa ta yaushe kuma za a je a nika ta kuma a ce a yi abinci a wannan kaga wani abu ne wanda gaskiya zai danyi wahala shi yasa su za a ga Larabawa mafi yawan dama abubuwan da suke bayarwa in ka cire alkama da bino ne cikwi ne da sauran abin da nan take ma da an kawo mutum zai iya ci to saboda haka dai waye garin sallah kafin a tafi idi shine lokaci na falala a wannan lokacin mutum ainihin in ya bayar ana ta falala kuma mu sani cewa ana bada ita wannan zakatul fitr dori akan abincin wani ma'ana yanzu a ce mutum da shi da matansa biyu da ƴaƴansa hudu kaga za a ce kenan hudu biyu shi da su bakwai kenan to sai ya zama cewa kwano biyu yake isassu a wuni sai suka wayi gari da kwano biyar to yanzu idan an cire kwano biyu da za su ci abin da ya dauri shine kwano uku to wannan kwano ukun sai a fitowa mutum uku saura kuma ta fadi akan su saboda la yukallifullahu nafsan illa wusaha to amma kuma da za a yi sa'a mutum a ce ya tashi bashi da komai na zakatul fitr kai na abincin ma kawai sai ga wani ya kawo masa kwano goma a safiyar kafin a tafi idi kuma shi ya zamo abin da zai ishi gidansa a wannan wuni kwano biyu ne to kuma sai aka yi sa'a cewa su goma ne kaga yanzu kwano takwas ya doro to mukaddara su takwas ne ma a gidan to yanzu shike da an yi timtim sai ya ware kwano biyu na wanda za su ci kwano takwas kuma shi ma dole zai je ya fitar dan shi ma yanzu mai arziki ne tunda ya riga ya sami dori akan abincinsa to sannan ba a fitar da kima ba a fitar da kima sai ita zakatul fitra ce wai za a fitar da kima akwai wanda suke yan zamani masu tafiyar da addini gurgudan wayewarsu ta zamani wanda suke ta bada guragun fatawoyi wai su suna ganin yadda duniyar musulmi take da tsananin bukata na makarantu jami'o'i asibitoci wane ne suna ganin a zakatul fitr ma za a iya samar da wani idan an kalli yawan musulmin duniya to su suna bada shawara ko a bude wa'insu account number saboda haka kawai duk wani mutum a maimakon ya fitar da zakatul fitr to kawai sai ya kimar kudin cewa yanzu da shi da matansa da ƴaƴansa za su fidda kaza yanzu misali mukaddara cewa mutum zai fitar da shinkafa shinkafan nan ta kai misali 1,100 su 10 10,000 kawai sai tura 10,000 a wannan account din saboda haka ni in yi haka wancan yi haka wancan yi haka saboda haka shike da za ga an tara wasu kuɗi masu tsoka wanda kawai daga nan sai a samu da wata jami'a sai a samu abin da wannan duk zancan banza ne wato duk abin da manzo alaihi salatu wassalam ya iyakance da shi za a yi to wuce gona da iri ne kuma shige makadi da rawa ne mutum ya ce shi zai yi gaban kansa manzo alaihi salatu wassalam a lokacin sa akwai wanda suna da kuɗi amma bai taba yadda wani mutum ya fitar da kima ta kuɗi a madadin zakatul fitr ba kaman yanzu yadda kasancewa mai kuɗi da zai fitar da zakar kuɗi bai halatta a musulunci ce to tun talakawa sun yi yawa suna son abinci ni yanzu bari a kudin zakata in sayi buhunan shinkafa da na gero da na dawa in raba musu ba kudin ka bane ba kudin zakka ba naka bane ba na bayin Allah ne ba za ka yi tasarrufi a ciki ba kaman yadda shi ma mai amfanin gona ba zai ce to ni yanzu gaskiya ina ga ko wadata abinci a wajen mutane bari in sai da amfanin gona na ko mai dabbobi in sai da dabbobi na in ba mutane kudin wannan baya halatta yadda musulunci yace a bayar to haka ya kamata a yi kuma sannan shi musulunci yana da wasu alamomi na zarfu zaman da zarfu makan wata alamar da take nuna addini a lokaci kaza to ana so wannan alama a dinga ganin ta ma'ana zakatul fitr alama ce ta azumi ya kare a ga ana fitar da abinci to idan aka ce an daina wannan yanzu wannan alamar da musulunci yake so ya gani an riga an rasar da ita to saboda haka wannan gaskiya ba daidai bane ba bayani akan zakatul fitr yana da yawa abinda nan karasa da shi shine mutumin da yake da iko yake fitarwa har aka dawo masallacin idi to na farko dai tana nan wajiba a kansa ko yaushe ne ana neman sai ya biya ta tunda hadisi yana cewa azumin dan adam kamar an rataye shi da zakatul fitr dinsa ko kuma a'a ita zakatul fitr kamar wankewa ne ga azumin mutum daga wato wasu daudodi na zantuttuka marasa kyau da surutai da wasu abubuwa da ya tayi kalla ma ka samu azumi da zai sa wa bakin sa lizzami azumin nan yazo ya shiga ya fita lafiya kalau ba wasu hirori wani ma ka samu na giba na karerai na abubuwa to daga cikin rahmat da Allah ya mana wannan zakatul fitr daga cikin hikimominta mun ce hikima ta farko a wadatar da talakawa daga roƙo da bara sannan hikima ta biyu ya zamo an tsabtace azumi an wanke shi daga wata dauda da aka sanya masa saboda ya zamo azumi fas lafiyayye wanda a inda mai shi zai farin ciki da shi gobe alkiyama to saboda haka kenan duk wanda yake da ikon fitar da ita yake fitarwa ana nan ana bin sa bashi koyaushe ne sai ya biya in ya bada kuma bai da cikakkiyar lada ta zama sadaka ce kamar sauran sadakoki wanda yake na wajen wata azumi Allah ya sa mu dace to za mu ci gaba malam yace wala yufdiru saimu bil kuhul mai azumi azumin sa ba zai kare ba kun ba zai kare azumin sa ba ta hanyar saka kwalli wadda wa'i fi ainihi da kuma magani a cikin idon sa yace walau wajada ta'amahu fi halqihi koda ku ya ji dandanan wannan maganin a cikin makogaran sa li anna zalika laysa bi aklin wala shurbin wala bi ma'anahuma saboda wannan ba ci bane ba ba sha bane ba ba kuma abinda zai dauki hukuncin ci ko sha bane ba saboda haka sai yake cewa wala yufṭiru bi taqṭīri dawā'in fi udhunihi hakanan azumin sa ba zai kare ba ta hanyar daga wani magani a cikin kunnan sa aidan kuma wala bi waḍ'i dawā'in fi jurḥin ko kuma ta hanyar saka wani magani a cikin rauni walau wajada ta'amad dawa'i fi halqihi koda kuwa ya ji dandanan wannan magani a cikin makogaran sa li anna zalika laysa aklan wala shurban wala bi ma'ana al-akli wa shurb saboda wannan ba ci bane ba ba sha bane ba ba kuma zai kwafe makofin ci ko sha ba saboda haka kenan kamar eye drops wanda ake digawa ga mutumin da yake fama da lurar ido akwai magani da yake dauke da daci ko kuma wani makaki wanda idan an diga ido za a ji shan makogaro to anan malamin yana nuna mana bai daga cikin abin da yake kare azumi kuma shi ma kwalli da ake sakawa a ido baya daga cikin abin da yake bata azumi wasu suna cewa in kwalli aka zambada shi a ido to idan mutum ya rufe idon sa ya samu tsawon lokaci to yana bin kofofi mun sani cewa da ido da kunne da baki da hanci kusan duk sun hadu a wata kofar da suke haduwa a makogaro to sai suke sai mutum ya zambada kwalle ya rufe idan sai ya dade to da zai yi kaki zai yi dan ganin baki-bakin wannan kwalle to duk da haka dai kamar yadda malamin yake ambatawa a nan kwalle bai daga cikin abin da yake ainihin kare azumi sai malamin yake cewa qala shaykhul islam ibn taymiya fi risalat haqiqatus sawm ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin haqiqatus siyam yake cewa wa nahnu na'lamu mu mun sani annahu yadda lamarin da sha'ani yake laysa fil kitabi was sunnah babu a cikin alqur'ani ko hadisi ma yadullu ala al iftar bi hadhihi al ashiya abinda ya nuni da cewa azumi ya kare in an yi amfani da wannan ma'ana maganin digawa a ido ko a kunne ko kuma ainihin shafa kwalli to babu wata aya ko hadisi da suka nuna idan an yi wannan azumi ya bashi sai ce fa alimna to sai muka san annaha laysat mufattiratan wannan bai daga cikin abin da yake bata azumi kala ya ci gaba da cewa fa inna siyama min dinil muslimin domin shi azumi addini ne na musulmi alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khass wal 'am wanda ke bantattun mutane daga magarin mutane kowa yana da bukatar san wannan addini nasa falau kanat hadhihi al-umuru mimma harramahu Allah wa rasuluhu da a ce wannan abubuwa da muka ambata yana daga cikin abinda Allah da manzo suka haramta fi siyami a cikin azumi wa yafsudu sawmu biha kuma a ce azumi zai bace idan an yi amfani da su lakana hadha mimma yajibu ala rasul sallam to da ya zama wannan yana daga cikin abinda ya wajaba akan manzo alaihi salam bayanuhu ya zama ya bayyana shi tunda Allah ya ce manzo alaihi salam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Mun saukan maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukan musu. Shi yasa yazo hadisi cewa manzo alaihi salam ko tsuntsu zai wuce in akwai alheri ta tare da shi sai ya faɗa ma sahabbai ya umarce su. Ko ainihin tsuntsu zai wuce da wani sharri sai ya faɗa ma sahabbai ya da musu kunnuwa sai kaffa kaffa. Saboda ka babu wani abu shi yasa wani ba na sare yake tambaye wanda kace sahabbai yace yanzu annabin ku ya sanar da ku komai addini hatta ma in tsuguno mutun yaji akwai abin da zai yace kwarai da gaske. Manzo alaihi salamu ya umarce mu cewa idan muka je zamu tsarki ga yadda zamu tsarkin kama ruwa ga yadda zamu aidafin tsarkin hoge ba abinda manzo Allah bai koya mana ba. To kaga kamar yadda malai yake nuna wa da a ce wannan abubuwan suna daga cikin abin da yake bata azumi kuma manzo alaihi salamu ya azumi ɗaya ɗaya har tara tattare da sahabbai ma'ana azumi na shekara tara. To da a ce wannan abubuwan suna bata azumi wata da manzo Allah ya ce musu to kun ga duk abin da aka diga a cikin ido kada a diga maganin ciwon ido kuma kada a shafa kwalli amma manzo Allah bai taba hanawa ba. To saboda haka kenan ashe inda mutum zai zama yana ciwon ido a iya diga masa magani yana azumi kuma koda ya ji bakakinsa azuminsa bai da matsala ballantana ma a zo magana a ce sai ya rama azumi saboda haka wannan babu wata matsala. Sannan yace walau zakara zalika la alimahu sahaba kuma da manzo alaihi salam ya ambaci wannan abubuwan yace suna bata azumi to da sahabbai sun san wannan wa ballaguhu al-umma kuma da sun isar da wannan sakon zuwa ga al'umma kama ballagu sa'ira shar'ihi kamar yadda suka isar da dukkan abubuwa na shari'a duk wani abin da kake bukata a cikin addini sai ka samu manzo alaihi salam ya ce kaza akan sa ko ka samu bayanin sahabbai akan wannan abu to kwata kwata a cikin hadisi ko a cikin bayanan sahabbai musamman khulafa'ur rashidun babu abin da ya nuna ɗaya daga cikin wannan abubuwan yana bata azumi. Sai ce falamma lam yanqul ahadun min al ilmi to yayin da ya zamo babu wani daga cikin malaman ilimi da ya cira to anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika wato ba wani daga cikin malamai da ya cira to wata magana daga manzo alaihi salam ko a ce wani daga cikin sahabbai ko an samu daga wajen tabi'ai ko almajiran tabi'ai la hadithan sahihan wala da'ifan wala musnadan wala mursalan yace babu wani hadisi wanda yake ingantacce ko hadisi mai rauni ko hadisi da aka danganta zuwa ga manzo alaihi salam kai tsaye ko wanda aka sarrafa da sahabi to ko ɗaya daga ciki babu. To tunda ba a samu ba ulama to an san annahu lam yadhkur shay'an min zalika manzo alaihi salam bai ambaci komai daga wannan abubuwan ba saboda haka babu matsala dan mutum mai azumi ya amfani da wannan. Sai ce wal hadithul marwiyu hadisin da aka rawaito fil kuhuli a cikin kwalli yani yana nufin annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo alaihi salam yayi umarni amara bil ismadil murawwa yayi umarni a shafa turaren ismid wanda aka shakuɗa da turare inda naumi a lokacin bacci. Akwai al-ismid wani nau'i ne na kwalli sananne ne akwai ja akwai wanda yake baki. Hadisi yana cewa shi wannan kwallin yana kuran yayi gani ma'ana idan mutum yana yawan shafa shi zai zama ganin sa ran gada dau sannan kuma yana tsarar da gashin gida ya zama yayi gazar gazar haka. To anan sai malai yake cewa to hadisin da aka rawaito cewa manzo alaihi salam ya ce a shafa wannan kwallin wanda aka takuda da turare wa kala kuma sai yace liyattaqihi sa'imu to amma mai azumi kada ya shafa shi wannan ta kwalli mai turare malam yace da'ifun wannan hadisi ne wanda yake mai rauni rawahu abu dawud fi sunan abu dawud a cikin sunan ya rawaito shi walam yarwihi ghayruhu kuma babu wanda daga cikin malaman hadisi in banda shi da ya rawaito wannan. Kala abu dawud shi abu dawud da kansa yake cewa kala li yahya bin ma'in yahya bin ma'in ya faɗa mu yahya bin ma'in malamin abu dawud da kuma malamin bukhari ne yace hadha hadithun munkar yace wannan hadisi ne wanda yake ainihin abin kyama. To kaga da za a ce hadisin ma ya inganta sai a ce to shi wannan keɓantaccen kwalli na ismid wanda aka takuɗa da turare to shi kadai aka hana mai azumi ya shafa to balantana ma ainihin bai inganta ba. Wa qala shaykhul islam ayyudan Shaykhul Islam yake cewa wal ahkamul lati tahtajul ummatu ila ma'rifatiha, duk wani hukuncin addini da musulmi suke da bukatar sanin sa la budda an yi bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ba makawa, manzo alaihi salam zai yi bayanin wannan hukunce-hukunce, bayanin amman hukunce-hukunce wanda suke gaman mu. Wala budda an tawqula hal ummatu, kun ba makawa ya zama malamai sun cira to wannan maganganu. Fa idan tafa hadha, to idan ya zama babu wannan, ulima anna hadha laysa min dinihi, to an san wannan bai daga cikin addinin manzo alaihi salatu wassalam. Intaha, yace wannan shine karshen wato bayanin Shaykhul Islam. Sai yake cewa wa huwa kalamur rasinun, yace wannan magana ce mai karfi, mabaniyun ala barahina wadhiha, wanda aka gina shi akan dalilai bayyanannu, wa qawaida sabita, da kuma ka'idodi tabbatattu. Sai yace wala yuftiru bi dhawqi at-ta'ami, kuma mai azumi ba zai karya azumin sa ba da ɗanɗana abinci. Idza lam yablahu, idan dai bai haɗe wannan abincin ba. Ma'ana kamar mata da suke girki, musulunci ya ba su dama su ɗiga wani abu a harshen su su ji, gishirin nan ya ji ko bai ji ba, su furzar ba za su haɗe ba, saboda shi harkar saka gishiri a abinci ba wani quantity ne za ka ga cewa da an sa shi an san ya yi daidai ba, kuma gishiri da yawa gara ya karin daga baya a gara. Kamar yadda na faɗa a wata munasaba, za ka samu mu maza mata za su ta yin abubuwa na kyautatawa. Yanzu wani matarsa za ta shekara tana yin abinci lafiya, tsalo ba wata matsala, amma bai taɓa yi ba mata ba, sai kai wallahi abincin nan ya yi daɗi, kuma ya daga cikin abin da mata yake burge su. Mutum ya zo ya yaba su ko da gangane, sai kai wannan abinci kamar daga hotel, kai koko dai sau shi aka yi ba na nan, to wannan abu mata suna son shi, sai kaga sun ƙara jin daɗi. To amma wallahi da an samu kuskure idan ya so mabambami, kai wani ba wallahi sai ce sai ta biya shi. Ya za a yi a ce in je in yi wahala ki zo ki zabga mana abinci, maɓarna ce ya algunguma ya taɓa ɗin sai ta biya shi. To don saboda kauce ma wannan, musulunci ya ba su dama su ɗanɗana da harshen su, su ji gishirin nan ya ji ko bai ji ba, in ya so daga nan suna saka sai su furzar, ya halatta wani a musulunci babu wata matsala. Sai ce wala bi shammi tsib, kuma azumi baya karewa idan an sunsuna turare. Ma'ana ya halatta mai azumi ya saka turare a rigarsa, ya halatta yi wanka da sabulu wanda yake mai kamshi, babu wata matsala. Wanda gaskiya za ka samu wasu sun zahirci wannan zance, za ka ji har fatawa malamai suke barawa, wa'in za a yi wanka to kada a yi wanka da sabulu mai kamshi. To wannan gaskiya kuskure ne, babu inda musulunci yace kanshin turare kansa zai cutar da azumi, ballantana kanshin sabulu. Wala'alla ko su suna hararo mazuratul ihram, mutumin da yake da ihrami a jikinsa yayi ihrami na hajji ko umara, wannan shi aka hana ya sa turare ko ya amfani da wani sabulu mai kanshi, wannan in ya sa kanshi a jikinsa yayi laifi a musulunci. To amma mai azumi babu wanda ya hana shi ya saka turare a jikinsa ko ya wanka da sabulu mai kanshi, saboda wannan kanshin ba cin abinci bane, ba shan abin sha bane ba, hasali kanshi ba jiki bane, kanshi ba jiki bane. Yanzu idan aka sai mutum ya sa turare mai kanshi, ba za ka iya ganin wannan shi kanshin da yake tashi ka ce ka gashi da idonka ba, a za ka je ga turaren a jikinsa, amma kanshin da hancin ka yake ji ba za ka iya ganinsa ba, saboda haka bai daga cikin abin da yake bata azumi. Yace wal bahur, sannan kuma babu laifi dan an ji kanshin turaren wato hayaki. Misali an ce an sa turare na hayaki a ɗaki ko a masallaci, dan hanci ya ji wannan ƙanshin, to wannan bai nuna azumi ya samu matsala ba. Yace lakin la yastanshiqu dukhanul bahur, amma kada mutum ya je ya ce zai shako da hancinsa, ya je ya sunsuno da hansa. Akwai bambanci tsakanin ina nan zaune ina jin ƙanshin turare a masallaci da kuma mutum ya je ya ɗora hancinsa ya ce ya shako, kaga anan hayakin mutum ya shako shi da kansa da hancinsa, ba wai ƙanshi ne yaje yana nesa ba. Yace li'anna lahu ajza'a ta'a tas'ad, domin shi hayaki yana da yankuna da yake hawa ma'ana kana iya ganin haiki da idanka zaka iya ganin sa to wannan shi sa aka hana farubama wasala ila al-ma'ida shay'un minhu tayu sai zama wani abu daga cikin wannan ya shiga har ya kai uwar hanji to sai yace wala yuftiru bil mamadati wal istishaq kuma dan mutun ya kurkura bakin sa haka kawai ya kurkura baki ya alwala azumin sa bai samu matsala ba ko dan ya shakarwa yana alwala azumin sa bai samu matsala ba sai ce lakin sai dai la yubalighu fi zalika kada ya wuce gona da iri a cikin shakarwa ko kurkura baki li'annahu rubbama taharraba shay'un min al-ma'i ila daw domin ta iya yiwa ɗaya daga cikin wannan mashigai ko ta baki ko ta hanci ruwan ya zama ya gangara har ya kai ainihin zuwa uwar hanji wa alla qid bin sabira an karbo daga wannan sahabi da kin sabira radiyallahu anhu Allah kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yace manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace asbigil wudu'a ka cika alwala ka wanke ko ina wa khallil bayna al-asabi'i kuma ka tsatsefe tsakanin yatsunka ma'ana na hannu da na kafa wa balig filistin shaki kuma ka kai matuka a wajen shakarwa illa an takuna sa'ima sai dai idan azumi kake to kaga anan abinda aka hana mutun ya wuce gona da iri a wajen shakarwa wato malamai suka ce hikimar da ta sa manzo alaihi salam yace a kai matuka a wajen shakarwa musamman idan mutun ya tashi daga bacci saboda can cikin kogon hancin dan adam to nan ne dandalin zaman shedan shedan zai je a nan wurin yake zaunawa ya kazanta ya duk abubuwa na rashin mutuncin sa to amma daga cikin ni'ima da Allah ya mana idan mutun ya shakarwan alwala ya shiga can da karfi to duk zai wanko wannan abu shi kenan sai ya fito to shi yasa sai aka ce mai azumi kada ya wuce gona da iri a wajen wannan shakarwa rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi kuma Ibnu Khuzaima ya inganta shi sai ce wala yuftiru bit tasawwuki azumi baya baci dan an yi aswaki yin aswaki mutun ya goge baki bai daga cikin abinda yake bata azumi bal malai yace ba ma haka ba huwa sunnatun lahu yace ai shi aswaki ma sunna ce ga shi mutun fi awwalin nahari wa akhirihi a farkon wuni da kuma ainihin a karshen wuni kal muftirina kaman wanda ba azumi suke yi ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi da yace walaula an ashuka ala ummati in ba dan kar in takura mu al'ummata ba la amartuhum bisiwak da na umarce su da yin aswaki inda kulli salatin a wato halin kowace sallah malaman hadisi dai wasu karwaito wannan hadisi malam yace wa hadha amun fi sa'imina wa ghairihim wannan umarni ya hada masu azumi da wanda ba su azumi fi jami'il awqat a dukkan lokuta gabaki daya saboda haka kenan ashe shi aswaki yana daga cikin ma abinda mai azumi ya kamata ya amfani shi domin tsaftace bakin sa akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa wai yin aswaki makaruhi ne me yasa wai saboda hadisin da yake cewa hamamin bakin mai azumi yafi kanshin almiski a wajen Allah sai suke cewa to ai yin aswaki zai rage wannan hamamin musamman sai suka ce makaruhi ne mutum ya aswaki idan rana ta yi zawali amma wai mai azumi zai yi aswaki tun daga farkon rana har zuwa tsakiyar rana amma da rana ta take to kada ya aswaki to wannan magana ba daidai ba ce ba ta da wani dalili da yake haka domin shi wannan hamamin bakin mai azumi ba wai na cikin bakinsa bane ba abu ne wanda yake fitowa daga uwar hanji da mutum zai yi aswaki na awa daya da zaka karar da makilin daya a wajen wanke bakinka to in kai magana sai an ji wannan hamamin saboda wannan daga uwar hanji ne saboda babu komai a cikin ta ciki yana da wani zafi na musamman to duk lokacin da ya zama babu wannan abincin to dole wannan abin ya dinga tasowa wanda yake na wannan hamami saboda haka kenan aswaki ba zai hana wannan hamamin ba saboda haka kenan ashe aswaki yana daga cikin abinda ya kamata ma ashe ana kulawa da shi gurgurdaye ku wa qala amir ibn rabi'a yace amir dan rabi'a ya fada radiyallahu anhu Allah ya kara masa dai daga cikin manyan sahabbai yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tsira da abincin Allah subhanahu tabbata gare shi ma la usi abinda bazan iya kididdigewa in lissafe ba yata sawwaku huwa sa'im yana aswaki alhali kuma yana azumi to kaga kenan wannan shine kankat mun sha fada cewa ana samun addini ta hanya ɗayan uku ko dai manzo alaihi salam yace ku yi kaza an samu hujja a yata tunda umarni ne ko a ga yana abinda ba hususiya bace duk abinda ga manzo alaihi salam yana yi to wannan sunan sa sunna aje a aikata ko kuma ayi a gaban sa bai hana ba to wannan shi ma an samu lasisi a wajen Allah na aikata wannan to kun ga wannan sahabin yace shi ba zai iya lissafa adadin aswaki da zai ga manzo alaihi salam yana yi ba shi azumi kuma bala wani hadisi nan na Aisha take cewa kusan manzo Allah in ya tashi farkon abin da yake yi shine aswaki sannan karshen abin da zai alaihi salam shine aswaki saboda ai da fi tsabtace baki muhimmi ne kuma daga cikin abin da yake ba hakora kyakkyawan nagarta wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad Allah ya jinka ya gare su sune suka rawaito shi malam yace wala yambagi lisa'im baya halatta ga mai azumi bai dace ga mai azumi ba tabhiru asnanihi bil ma'jun yace zai wanke bakinsa ya tsabtace bakinsa da abinda ya zamo makilin makilin ne cloth of ne to wannan an hana ba daidai bane mai azumi yace zai yi brush da shi lokacin da yake azumi yace li anna lahu nufuzan qawiyan domin yana da zartawa mai karfi duk wani man goge baki musamman wanda zaka ji yana da wato karfin nan zai yi wahala mutum ya zo ya sashi akan brush ya goge baki wani baka ji ya kuma sai ya wuce ba wa yuksha an yatasarraba ma'arikihi ila dawfihi ana jin tsoron ya zama ya gangara da yawun mutum ma'ana tare da yawu zuwa cikin uwar hanji wa fisiwaki guniyatun anhu kuma aswaki ma ya riga ya wadatar daga wannan to saboda haka kenan musamman da rana gaskiya duk abin da ya shafi kwababban abu shine kaman makilin ko abin nan ya kamata mutum ya kokarin nisantar sa musamman lokacin da yake azumi shi yasa tunda yanzu Allah ya ni'imta mu da fahimtar lokaci ta hanyar kalanda misali kaman yau din nan ina zaton biyar sora kwata ko sora 14 alfijiri zai fito to ya kamata akalla a ce irin 4:30 4:40 mutum ma brush zakai ka zo kai brush ka daure bakin ka shikenan kaga ba tunanin wani abu na makilin zai gangara maka domin hatta aswaki da ake yi akwai maluman da suke cewa makruhi ne mutum yayi da abin da yake mai ɗanɗano sosai misali yanzu kamar maina maina tana tsananin ɗaci in mutum zai aswaki ne sai zai ji wata makakinta ma har a cikin makogaransa saboda haka an fi son mutum in ma zai yi aswakin akwai aswakin da za ka ji cewa dalam yake bai da kowane irin ɗanɗano to kaga idan har wasu malamai sun ce makaruhi ne da abu mai ɗanɗano to ina ga makilin ɗin da zai iya wucewa tare da yawo bala ya ce wa yajuzu lisa'imi kuma ya halatta ga mai azumi an ya fa'ala ma yukhaffifu anhu shiddata al-harri wal-athshi ya halatta ga mai azumi ya aikata abinda zai sauƙaƙa masa tsananin zafi da kuma tsananin ƙishirwa ina misali yace kattabarrudi bil ma'i kaman sanyaye jiki da ruwa wanawihi da makamancin wannan limarawa malikun saboda abinda imamu malik ya rawaito wa Abu Dawud da kuma Abu Dawud an ba'dhi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam daga sashen sahabban manzo alaihi salatu wasalam kana shi sahabin yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil arji naga manzo alaihi salatu wasalam a wani wuri mai suna al-arj yace ismin mawdhi'in sunan wuri ne yasubbu al-ma'a ala ra'sihi wa huwa sa'imun yana zuba ruwa akan sa alhali yana azumi min al-atshi aw min al-har saboda tsananin zafi ko kuma ainihin kishirwa ma'ana an ga manzo alaihi salatu wasalam yana zuba ruwa akan sa ko dai saboda tsananin kishirwa ko saboda tsananin zafi to wannan ya nuna cewa mai azumi idan ya zamo ya ji tsananin zafi musamman irin yanayin nan da muke ciki ko kuma tsananin kishirwa to babu laifi da ya bi ruwa mai sanyi ya zuba wa kansa ya zuba wa jikinsa domin ya samu ainihin sassauci sai dai shi irin wannan abin masana suna cewa in so samu ne ya zama karshen wuni domin mafi yawan mutane ko da wanka suka yi da ruwan sanyi irin wajejen 12 irin wajejen karfe 1 ko abin da ya kama da haka to azumi yakan ba su wahala kafin kai shi galibi mutumin da yayi wanka da ruwan sanyi irin bayan la'asar wajen karfe 5:30 to yafi jin kikkiawan karsashi ya ga azumi a cikin dadi amma mafi yawa duk mutumin da zai wanka da ruwan sanyi irin wajen 12:30 karfe 1 to irin wannan zafi yafi damun sa da kishirwa kafin ya kai azumi to amma dai ya halatta idan mutum ya ji tsananin zafi ko tsananin kishirwa ya zama ainihin yayi wannan babu laifi idan mutum yayi wannan sai ce wa balla ibn umar radiyallahu anhuma sauban sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya jika wata tufa ma'ana kaman mayafi ko wani kyalle fa alqahu ala nafsihi sai ya dora shi akan sahu sa'im alhali yana azumi ma'ana yanzu da za a ce ana wuri mai tsananin rana rana kau mutum jikinsa yana zafi to babu laifi ya jika wani mayafi ko wani kyalle ya dora akan sa ko ya dora ainihin a kafadun sai ya ji wannan sanyi sanyin babu laifi ga mai azumi dan ya aikata wannan sai ce wa kana li Anas bin Malik radiyallahu anhu hajarun manqurun yace sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya kasance yana da wani dutse rarakakke yushbihu al-hawda wanda yake kama da wani dan kududdufi wato ma'ana kaman kace yayi kama da irin bahon wanka irin namu na zamani akwai irin bahon wanka da aka sani wanda wasu suke da shi a banda kansu sai a tika da ruwa sai a shiga to su larabawa wani lokaci sai su sami dutse tunda ba su da irin waɗannan abubuwa sai a samu dutse a samu wasu abubuwa a dinga kankararsa ana kankararsa har ya zama ainihin an faifaye shi sai ya zama kamar dan baho na wanka haka to shikenan sai a kinkime shi sai a je a kai gida a ajiye sai a rika zuba ruwa ainihin a cikinsa to yake cewa sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa dana da irin wannan dutsen idza wajada al-harr wa huwa sa'im idan yaji tsananin zafi alhali yana azumi nazala fihi to sai yaje ya shiga a cikin sa wa ka'anna wallahu alam mamlu'un bil ma yace kaman dai wato kenan yana cike da ruwa ma shi wannan dan abin yana cike da ruwa to in yaji zafin rana na azumi to sai zai shiga a ciki ya sanya jikinsa sannan kuma ainihin sai ya fito wa qala al-hasan sayyidina hasan al-basri Allah ya jin kai a gare shi yace la ba'sa bil mamadati wat tabarrudi lis-sa'im yace babu laifi mutum ya kurkura baki saboda tsananin kishirwa ko kuma ya sanya jiki a matsayinsa na mai azumi yace zakar hadhihi al-athar al-bukhari imam al-bukhari ya ambaci wannan wato al-athar ta'liq a matsayin mu'allaqai ma'ana yanzu idan mutum kila ko kana karatun qur'ani kai karatu da yawa to zaka ji bakinka ba ya bushe babu yawo to babu laifi irin wannan halin
ka je ka zuba ruwa ka kurkure bakin ka kurkure bakin ka to sai ka ji cewa bakin ka ya dan ware zaka iya ci gaba to saboda haka kenan ko ba karatu ba ko ma menene akwai wanda ma zaka samu wani aiki yake mai wahala wani zaka samu a irin wannan yanayi burkina ne yana nan yana aikin gini wani ka samu ma aikin fasa dutse yake wani aikin dako yake wani aiki yake dai mai wahala na faskare na kaza wani aiki ma da ya shafi zafi makeri ne ko abin da ya kama da haka to irin wannan zai sa baki ya bushe kau to ya halatta mutun ya kurkura wato ruwa ya furzar domin ya samu ainihin sassauci ma mare yake cewa ikhwani ya ku yan uwana tafaqahu fi dinillah ku yi kokari ku fahimci addinin Allah li ta'budullaha ala basiratin domin ku bautata ma Allah a bisa basira a bisa hujja fa innahu domin yadda lamari da sha'ani yake la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wanda suka sani ba za su yi daidai da wanda ainihin suka sani ba ma'ana a wanda suka yi sani ba za su yi daidai da wanda ba su sani ba kenan ya zama wajibi akan kowane musulmi duk abinda za ka yi na ilimi na addini zama kana da ilimin sa babu inda musulunci ya wajabta cewa kowa sai ya zama malamin fatawa babu wannan to amma ka san ilimin da addinin ka ba zai yiwu ba sai da shi misali abin da ya shafi tsarki in muka ce tsarki tsarkin bawali tsarkin bahaya wankan janaba alwala wannan ya zamo akalla kana da ilimin da zaka yi su lafiyayyu karbabu a shari'a sallar ka tafarillah da tanafila da azuminka ya zama kana da ilimin da zaka yi waɗannan irin yadda shari'a ta ce yadda in ma wani kuskure ya samu to ka san yadda zaka gyara to wannan karancin abin da ake nema gun mutum kenan sauran wani ilimi mai fadi harkan ilimin rabin araban gado abin da ya shafi fatawoyi da ya shafi aikin haji a maganan jingina maganar kaza kaza duk irin wannan sabba masu fadi wannan shikenan waɗansu malamai su je su iya sun sauke ba wanda ba su iya ba wanda ba su iya ba in bukata ta kama su je su koyo gun malaman kuma in ka mutu Allah ba zai tambaye ka me yasa baka san ilimin rabon gado ba me yasa baka san ilimin kaza ba abin da bai zamo wajibin addinin ka ba amma Allah zai tambaye ka tsarki zai tambaye ka sallah zai tambaye ka duk wani abin da ya zama wajibi akalla mun fada a matsayinka na musulmi rukunan musulunci nan guda biyar kalmar shahada sallah azumi waɗannan ukun da mai shi da marar shi da malami da wanda ba malami ba a matsayinsa na musulmi dole ne sai sun yi wannan ukun zakka sai kana da kuɗi ko dabbobin kiwo ko kuma noma aikin haji sai kana da kuɗi kuma kamar yadda na faɗa a wasu daga cikin zaman makin da muka yi ita kanta kalmar shahadan nan so ɗaya ne rakkin a rayuwa shi ma ga wanda ya shigo musulunci wanda aka haifa a musulunci ma ba buƙatar sai ka furta kalmar shahada sannan a ce ka shigo musulunci sai dai za ka furta kalmar shahada a wajen iqama a wajen kiran sallah a cikin tahiyarka ashe kenan abin da kake da rukunin musulunci biyu ne ta yau da kullum sallah ce azumi kuma sau ɗaya ne a shekara ashe kaga saukin yana da yawa to ashe bamu da uzurin da zai zamo muna irin wani abubuwa da ka kuma ga abubuwa na ilmantarwa sun fara da gidan rediyo a wayoyi ko menene ilimi kyauta gashi nan a TV ko me ana ta sanarwa to ya kamata mu ga cewa mun koyi abubuwa wanda suke na wajibin al'amuran mu na addini bare sai wa man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah yake nufin alkhairi da shi yufaqihu fi din to Allah subhanahu wataala sai fahimtar da shi addini yace Allahumma faqihna fi dinina ya Allah ka fahimtar da mu addinin mu warzuqna al-amal bihi kuma Allah ka azurta mu yin aiki da addinin musulunci wa sabbitna alaihi kuma Allah ka tabbatar da mu akan musulunci wa tawaffana mu'minin, kuma Allah karbi rayukan muna masu imani, wa liqina bis salihin, kuma ka sadar da mu, ka ruskar da mu da nagartattun bayi, wa ghfir lana wa liwalidina, ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma iyayenmu, wa li jami'il muslimin, kuma Allah gafarta ma dukkan musulmi, bi rahmatika ya arhamar rahimin, da rahmatka ya kai mafificin masu jin kai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa, wannan zama namu na 28 shine zamu dakata da shi a cikin wannan littafi na Majalisar Ramadan, wanda kusan kamar yadda kuka ji mun yi majalisi daidai har ainihin 15, wanda mun tsallaka da mun yi wa'ansu da muke da bukatar su na maganar goma karshe. Kenan ina jin mun yi majalisi 17, wanda shi wannan littafi an gina su akan majalis ɗaya-ɗaya har guda 30. Kenan yanzu za mu ce wajen 13 suna nan ba mu yi su ba, wanda idan Allah subhanahu wataala ya ara mana dama da lokaci a wasu munasabobi, to za mu ga cewa mun yi su, mun kammala su, domin ya zama shi littafin cif-cif. Muna da ainihin recording ɗinsa ta fuskan karantawa ga wanda ainihin za su bukata. Da wannan nake roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana laifukan mu, ya dora mu akan daidai. Yan uwa da yawa sun mana hidimomi na isar da wannan saƙo, da gyara wurin da ake yi da saita abubuwa. Allah subhanahu wataala muna roƙon ya musu sakamako da gidan aljanna, ya sa wannan a cikin mizanin kyawun ayyukan su. Ina fada ina maimaitawa, azumi ya kusa karewa, amma lokacin ibada bai karewa sai rayuka sun kare. Ibada da addu'a iya rayuwa ne. Wannan hali da muke ciki na annoba, kada mu dauka cewa watan azumi shi kadai ne watan addu'a. Addu'a yadda ka san numfashin dan adam a koda yaushe mutum yana bukatar numfashi, haka yake bukatar addu'a. Saboda ka zamu ci gaba da addu'o'i musamman lokacin munasabobin da muke sa ran karba addu'a, domin ya zama Allah ya yi mana wannan annoba. Allah ka bamu lafiya da zama lafiya, Allah ka yi mana kyakkyawan karshe, Allah gafarta ma iyayenmu wanda suka rasu, Allah ka buɗa mana daga falalarka duka damuwar musulmi babba ko karama, Allah ka yaye mana abubuwan da muke jin tsoro, Allah ka kare mu abubuwa da muke da bukata, Allah ka azurta mu da su yaran mu, Allah ka shirya mana su mazan su da matan su, kai musu albarka sana'o'in mu da kasuwancin mu, Allah ka sanya musu albarka. Ya Allah, dukkan bukatocin mu manya da kanana ba za su gagare ka ba, Allah ka biya mana su, Allah ka yaye damuwan mu, Allah ka hada kan musulmi, Allah ka kare su daga dukkan kowane irin kalubale na rayuwa. Duk abin da ya tsananta Allah ka fi karfin sa, Allah ka maganta mana shi, Allah ka faranta mana, ka faranta ma ƴaƴanmu, shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayen su, ka dora su akan abin da yake daidai, ka ba su mashawarta na kwarai, Allah ka kinsa tausayi da nagarta da riƙon amana a cikin zukatan su. Wuraren da suka samu zamewar kafa Allah ka dawo da su akan daidai, inda suka yi daidai Allah ka karfafe su, Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana bata bata ne, ka ba mu ikon nisanta sa, ka nuna mana daidai, ka dora mu akan ta, ka nuna mana bata ka nisanta mu daga gare shi. Allah kai mana kyakkyawan karshe. Wa sallallahu wa sallim wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.